رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم 24 رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سدبو دا تاريخ دا 30 ديو ودا تيدي دي دا 24 تقوى نشي سرات دبو بيو دا قوم شاد آيات تميلادية زامو تاشي darasi na 23 kenan. Jiya darasin muraja'a ne, saboda haka ana tafsiri wannan 23 ne. Za mu tashi aya ta 5 a cikin suratul an'am insha Allah. Kafin in fara karanto da tambayoyi, akwai tambayar da ake dangane da ka'ida, dangane da wato abubuwa da suke sanya maye da kuma da wato bambanci tsakanin jiya da kamar wato ganye, na cewar giya tana hukunta haddi amma ganye baya hukunta haddi sai dai ta'zir. Na ce akwai ka'ida da Imam Al-Qarati ya kawo a cikin littafinsa Al-Furuq, na ce zan kawo kulasar abin da ya ambata a ciki. Ya ce wato wannan littafin Al-Furuq, wato abubuwa ne da suke kama da juna amma kuma hukuncinsu yake bambanta, wanda suna iya daga cikin fannin ilimin fiqh da ake ce masa Al-Ashbah wan Nadha'ir, abubuwa da suke kama da juna ko kuma suka zamanto suka yi kishi da juna, wanda yake na ɗaya daga cikin wato zubda a kulasar takaccen ilimin fiqh. To Imam Al-Qarati ya kawo ka'ida ta 40, yace al-farqu baina qa'idatil muskirat wa qa'idatil murqidat wa qa'idatil mufsidat, bambanci tsakanin abin da yake sanya maye da abin da yake sanya bacci da abin da yake gurbanar da hankali. A ya kawo bambanci tsakanin waɗannan, yace da yawa wannan yana da yawa malamai abin yana rikice musu. To bambanci tsakanin wannan shine cewar dukkan abin da yake zai gusar da ji da gani da ji da gani da shafa da ɗanɗano da ƙanshi, wannan mufsid ne. Shine kamar abinda ake sanyawa a cikin abinda ake sanyawa yake gusar da tunanin mutum, yake gusar da jinsa, ecstasinsa, har a yi masa operation kamar wato anesthesia. Idan ya zamanto kuwa baya gusar da ji, baya gusar da gani, baya gusar da ɗanɗano da sauransu, to wannan idan ya zamanto akwai farin ciki da annashawa, to wannan shine muskir, shine mai sanya maye. Idan kuma ya zamanto babu farin, kawai yana gusar da hankali ne ba tare da annashuwa da farin ciki da jin daɗi ba, da ɗaukaka da jin izza, to wannan shine al-mufsid. Na farkon wanda yake gusar da al-hawas shine al-muraqqib ko al-murqib. To bambanci yake a wajen hukunci wanda yake shine muhimmi a nan wajen, dukkan abin da yake sanya maye hukuncinsa ya kadaita da hukuncen abubuwa guda uku, wanda sauran abubuwan ba su da wannan hukuncin. Na farko ahkamul hadd, haddi akan abin da yake sanya maye ne, akan giya. Hukuncin najasa, wajen malaman da suke cewa najasa ce giya, ya kadaita da najasa da ita giyar ne, amma kamar cocaine da sauransu ba a hukunci da kan cewa hodar najasa ce. Sannan haramcin kaɗan daga ciki, ko da baya sanya maye, wannan ya keɓanta da wato giya ne. Abin da yake ba zai sanya maye ba, ko da idan wato abin da yake sanya maye kaɗan ɗinsa bai halatta ba, ba wai sai abin da yake sanya mayen ne bai halatta ba. Alal misali, wani zai iya cewa bari ya ɗan sha giya ƴar kaɗan wanda yake za ta sa masa ɗumin jiki, kamar yadda ake tsananin sanyi a Rasha, sai su ɗan sha ƴar wuski ƴar kaɗan ba wanda ba ta bugar ba, to wannan ya halatta tunda bai sha abin da zai bugar da shi ba. Ɗan kaɗan ne ya sha kawai don ya masa maganin, don ya ba shi ɗumin jiki, to wannan haramun ne. Amma abin da yake ba muskir ba, kamar wato kenan sauran abubuwan da suke muhaddirat, sauran abubuwan da suke gusar da suke rufe hankali, idan abin bai kai wanda zai rufe hankali ba, ba haramun bane. Idan abin bai kai wanda zai gusar da hankali ba, ba haramun bane. Sai dai idan ya zamanto can dan kadan din zai kai ya zuwa ga ya zamanto ya ya dawoma akan sha dan kadan yake sha kamar wadan kun san wannan wani sabon abu ne da suka fito da shi a kasashen Ingila cewa za su ba a kasashen wadansu daga cikin kasashen Turai Ingila ma suna cewa a kasashen ban sani ba ko sun fara amma dai a Netherlands da Denmark suna da wannan cewa za a iya sayar ma da mutum ganye hashish dan kadan wanda ba zai sanya shi maye ba za a iya sayar da shi dan hana sayar da shi din shine yake sanya shi yake tsada kuma shine yake sanya shi ake sha har ya zamanto mutum ya zamanto masa jiki to wannan duk da malaman fiqh sun ce abinda yake ba zai sa maye ba na irin waɗannan wanda ba giya ba shi ba haramun bane amma idan zai kai ya zuwa ga al-idman mutum ya zamanto addict ya zamanto ya riga ya shiga jinin sa dole sai yayi haka kuma wanda yake zai kai shi zuwa ga daukan babban to wannan sai a rufe shi shi ma wannan tababin sirrin dariya to kusan jamaahirin malamai sun tafi akan cewar al-mukhaddirat wato abubuwan da suke sanya suke gusar da hankali kamar su ganye kamar su cocaine babu haddi akan su amma akwai ta'ziri wanda ta'zir din yana komawa ya zuwa ga ijtihadin shugaba na musulmi ijtihadin alqali alqali zai iya ijtihadi ya sanya ukubar da za a yi ma wanda aka ga yana shan ganye ko aka ga yana shan sholusho ya sanya ukubar ta fita shan giya ma zai iya yin wannan bisa ijtihadi saboda ganin girman barnar da kuma ganin yawan a laifin da ake yi ijtihadi ne aka bar ma wato mai hukunci ya ijtihadin sa a wannan babin illa hashish duk da jamaahirin malamai sun tafi akan cewa babu haddi akan ta shaykhul islam ibnu taymiya ya tafi akan cewa ita hashish za a yi mata haddi irin na giya saboda ne saboda yadda take auren mutum kamar yadda giya take auren mutum ne to wanda yake kuma banda hashish ma akwai sauran abubuwa wanda suke da wannan dabi'a kamar su cocaine ita cocaine ma har ta fi ma hashish ne saboda haka shi a wajensa za a yi mata akwai haddi kamar haddin giya wato shi ne bulala 80 sauran malamai kuma sun ce a ta'zir za a yi kuma ɗaukan hukuncin ta'zir ɗin shi ne aula don da ta'zir za a iya ƙaddara shi gwargwadon irin ɓarnar da al'umma take fuskanta daga irin waɗannan abubuwa ɗin shi ko haddi ba kai saka ƙara ba ka saka rage ba to kuma haddin Allah ya zo ne akan giya kuma ƙa'ida ce ta malamai kan cewa al-hudud wal kaffarat qiyasi baya shiga musu ba a qiyasi akan haddi ba a qiyasi wajen kaffara ba a kiyasi wajen taqdir na shari'a abubuwan da shari'a ta kaddara su ba a kiyasi daga ciki shine kamar irin su miqati kamar lokacin sallah kamar adadin rak'o'in sallah duk waɗannan kiyasi baya shiga su saboda illa ce wanda take ba a san dalilin da yasa shari'a wato babban fuskanci menene hikimar da Allah madaukakin sarki ya kaddara su da yanda ya kaddara su ba abu na biyu shine dangane da wanda bai samu raka'a tare da liman ba al-masbuq cewa idan liman ya zamanto ya sujada qabli ba zai bi shi a sujada qabli ba sai ya tashi cika sallar sa to na ina ji wannan ya dan yi ma wadansu iskal dan har wani ya rubuto min text cewa in akai haka kenan ya zama wan liman bayan kuma gashi an haramta ma mutum ya zamanto wan liman wato ya tashi ya kawo abin da ya rasa kafin liman ya sallama to basa yana ganin to kenan zai zauna ne ya jira shi ko zai jira kabli tare da shi tunda dai bai samu raka'a tare da shi ba bai samu hukuncin sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka as-salah bai samu hukuncin sallah tare da imam ba tunda bai samu hukuncin sallah ba da wani dalilin zai yi sujudu sahwi to malikiya sun yi nasi akan cewa idan mutum da bai samu raka'a ba ya bi imam a cikin sujada qabli ko ba a bi sallar ta ba ce nasu mukhtasar ne ban sani ba ko zan kawo muku nasu ban haddace shi ba amma nasu mukhtasar ne cewa al-masbu idan yayi mutaba'al liman a cikin sujada qabli ko ba a bi yana akati akan abubuwan da suke bata sallah yace masbuqi wato masbuq shine wanda bai samu farkon sallah tare da liman ba idan ya bi liman a sujada qabli ko sujada ba'di indai bai samu raka'a tare da shi ba to sallar sa ta baci saboda haka abinda zai yi a nan wajen shine tunda ya da yin sujada qabli ya san cewa ya gama sallah wannan abinda yake kawowa yana kawo targhiman lil shaytan ne, yana turmuza hancin shaytan ne. Saboda haka sai ya tashi sallar salliman ta cika, sai ya tashi ya ci gaba da kawo sallarsa, kuma ba zai sujjada qabli din ba daga baya. Idan da kamar a ce inda sujjada ba a dace shi ne, ba zai dace ba, sai ya tashi a wato in ya samu raka'a daya sai ya tashi ya kawo abin da ya rasa, sannan ya sujjada ba'di bayan liman. In kuwa qabli ne ya bi shi idan dai har ya samu raka'a, amma idan bai samu raka'a ba, ba zai bi liman a cikin sujjada qabli ba. Wannan shine mazhabar Imam Malik, kuma yana daga cikin mufradat na mazhabar Imam Malik. Sauran jamhurin sauran malamai, Maliki, Shafi'iyya da Hanafiyya da Hanabila, sun ce idan dai mutum ya samu rukuni tare da liman, ko sujjada ɗaya ce ya samu daga cikin sujudul qabli, sujjada qabli ko ba'di, to talibin ce shi sai yayi. Saboda duk ma sun dubi inda ma ja'ila al-imam liyutamma bihi fa ma ajratum fa sallu wa ma fatakum fa atimu. Wannan ke dalilin su. Mazhaban Malikiyya kuwa shine man adraka ma al-imam raka'atan faqad adraka as-salah. Saboda haka kowannen su ya kafa hujja da hadisai da abubuwan da wannan hadisai suke nunawa. Hujjar Imam Malik a fahimta ta fi ƙarfi a wannan babu. Saboda haka idan mutum bai samu raka'a tare da liman ba, ba zai bi shi a cikin sujjada qabli ba, ba zai bi shi a cikin sujjada ba'di ba, bal zai miƙe ne ya cika sallarsa, sawa'un qabli yake ko ba'di yake. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, mafhum ne. Nafsi da aka ce inna ma ja'ila al-imam liyutamma bihi, to wannan an ce inna ma ja'ila al-imam liyutamma bihi bai riga ya zamanto masa liman ba, tunda bai yi idrakin sallah tare da shi ba. Man adraka raka'atan ma al-imam faqad adraka as-salah. To shi wannan sam lam yudrik as-salah, sahih, mafhumi ne, kuma al-mantuq muqaddamun ala mafhum. To amma shi ma inna ma ja'ila al-imam liyutamma bihi, tatbiqin sa akan halin al-ma'mum, wanda tatbiqin sa akan halin masbuq a wajen sujudu sahwi, shi ma bil mafhum ne, ba nafsi bane, ba mantuq bane. Yake wanda yake ya zamanto al-masbuq zai bi imam a cikin, zai itimani a cikin sujudu sahu. An yi kiyasin sujudu sahu akan sauran arkanin sala, kamar yanda zai mutaba'a a cikin arkanin sala, haka zai mutaba'a a cikin sujudu sahu. Saboda haka abinan ba dalil ne bil mansub ba, dalili ne wato dalili ne da mafhum, sai dai mafhumul muwafaqa. Sahih, akwai sabani, mafhumul muwafaqa shine aula ko kuma mafhumul mukhalafa. Mafhumul mukhalafa da shi malikiyya suke hujja. Su kuma al-jumhur sun yi hujja da mafhumul muwafaqa, domin suna cewa babu bambanci tsakanin sujudu sahwi da sauran arkanin sala. Saboda haka mafhum ne bi nafi al-farid, da nuna cewa babu bambanci tsakanin su, mafhumul muwafaqa ne. To wannan mas'ala ce usuliya, shin wani mafhum ne yafi karfi, al-muwafaqa ko al-mukhalafa? Saboda haka indai ka duba za ka gare, tunda mas'ala ce wanda yake babu nafsi, la'alla duban cewar hukuncin sallah din bai lijinti al-masbuq ba, ni wannan shi nake ganin al-aula. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan sauran tambayoyi, kafin tambayoyi akwai bukatu na yan uwa waɗanda imamu ta yi da addu'a, akwai waɗanda suke sun kama mashru'i, wato na abin nan din bukata, wanda suke ta mahalli, wanda suke kokarin su kammala mahallinsu, da kuma wanda suke kokarin su kammala wata muhimmiyar abu a cikin rayuwa wanda yake na rikin daruriyat. Allah kada a manta su a cikin addu'a, ko muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan majalisi, da Allah madaukakin sarki ya yassare musu, ya yassare mana dukkan mu gabaki ɗayan mu biyan bukatun mu. Wallahu ta'ala ala zalika qadir, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menene hukuncin wanda ya sha ruwa bayan ladan ya gama kiran sallah da wasu mintuna a watan azumi? Wannan akwai tafsir. Idan ladan din yana kiran sallah bisa cewa daga zarar alfijir ya keto yake kiran sallah, yanda aka faɗa a cikin agogo, an ce a agogo ƙarfe 5 saura minti 2 daidai lokacin zai sake kiran sallah. To wannan duk wanda ya sha ruwa bayan ya san ladanin ga lokacin da yake kiran sallah, sannan ya sha ruwa bayan ladanin ya riga ya yi kiran sallah, wato bayan ya tabbatar alfijir ya fito kenan, to wannan ya ganganta karya azumi, don haka wannan zai rama azumi, sannan kuma zai yi kafara. Amma wanda yake yana san cewa ladanin yana kiran sallah kafin hudowa alfijir, don saboda ihtiyadi, akwai ladan da yakan yi haka, shine yake kuskure ne, wanda ya kira sallah kafin lokacin da alfajir zai fito yayi kuskure. To idan yayi haka ne dan saboda kada dan saboda yayi maganin wadansu, to anan wajen sai ya zamanto cewar zai tsaya akan al-asl, yana nan akan hukuncin dare. Dan haka ƙara mintunan da yayi wannan ba zai zamanto ya bata azumin sa ba. Mun san cewa mutumin da yake shakka akan hudowa al-fijr, idan ya sha ruwa ya bayyana cewa ya sha ruwa ne ko ya ci abinci bayan hudowa al-fijr, wannan ba zai rama azumi ba, domin yana tare da al-asl. Al-asl baqa'ul layl, cikin dare yake, kuma ba a tafiya ya zuwa ba a kawar da yaqini da shakka, yana da yaqini cewa cikin dare yake. Al-fijr ya fito wannan shakka yake. Haka zalika idan yana shakka, idan bai san tsarin ladanin ba, shin ladanin nan da yake sallah yana kiran sallah ne kafin fitowa al-fijr, daidai fitowa al-fijr ko bayan fitowa al-fijr? To shi ma wannan idan yana shakka zai dauki hukuncin halin mai shakka, shi ma wannan azumin sa ba zai baci ba. Kuma ni a fahimta ta tunda yanzu yanda yanayin ketowa al-fijr ya zamanto mutane babu ilimin, ko kuma yanda yanayin garin ya zamanto saboda hasken fitila ba za a iya ganin hudowa al-fijr ba, da dogayen gininnika da ake da su ba za a iya ganin hudowa al-fijr ba a bisa hakikan nisa. Kuma mutane ana amfani da agogo, kuma agogon nan an asasa lokacin sallah din nan da na kalanda da na agogo da ake yi a bisa lissafi wanda malamai suka yi itimadin sa. In ma lissafi bisa ka'idar kalandar Ummul Qura, a bisa yawanci a bisa madhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal, wa in ma bisa tsarin Azhar, a bisa madhabar Imam Shafi'i, ko bisa yanda 'yan North America suke yi, 'yan Amerika ta Arewa, wanda yawanci suna amfani da ka'idar littafin madhabar Imam Abu Hanifa. Yawanci littafin shi ne daga wani digiri ne na kwanciyar rana a ƙasan sassa al-fijr yake cetowa, daga 17 ne ko 17 da rabi ko 18 ko 18 da rabi ko 19 ko kaiwo ƙasa 16 da rabi 16 15, wani digiri ne zai iya sanyawa a ga al-fijr. To wannan shine mahallin ijtihadi, kuma a gaskiyawan lokaci wannan yana sa sabanin ya zamanto ne yalwar da shi. Yanzu alal misali yau da safen nan a Port Harcourt, a bisa ni yanda agogo na ya nuna min al-fijr yana fitowa karfe 5:11, saboda Goslo za mu shigo jirgi an ce mota za ta zo ta kai mu airport karfe 5, muna jin tsoron cewar idan muka kai airport watakila kafin mu kai filin jirgin sama lokaci zai kure na sallar asuba, mu kai filin jirgin sama wato lokacin sallar asuba ya fita, to za mu tsaya mu sallah ne in kamata yayi mu tsaya mu sallah a hotel. To mu muka yi sallah karfe 5:13, ni da karfe 5:13 bisa abinda agogo yake. Daga cikin mu akwai wani shi yaje ya danna computer sa, sai yayi amfani bai tsaya ya duba cewar lissafin yana da wani nau'in lissafi zai yi ba. Yawanci ni din lissafin da nake amfani da shi na lokacin takwim din Ummul Qura, wanda yake shine abinda mazhaban yawanci lissafin mazhaban Malikiya yake akai, shi sai yayi amfani da na America ta Kudu, sai aka nuna America ta Arewa, sai agogon sa computer sai ta nuna masa al-fijr yana fitowa karfe 5:30, bambancin wajen 20 kenan. Saboda haka ya tsaya yana jiran sai 5:30 ta yi, sannan zai sallah asuba karfe 5:25 ya sha ruwa, da ya zo ya ce ai abin da ya sa ya yi jinkiri saboda yana jira ne sai 5:30 ta yi, sannan ya yi sallah asuba. Lokacin ku da ya sallah asuba gari gashi na ya so mu zamantowa sha, saboda haka sai ki tambayi shi ya azuminsa karfe 5:25 sai ya sha ruwa. Ya ce ya nuna min kwamfuta ga abin da kwamfuta take, ya ce to kana da uzuri saboda kai ijtihadi. To amma da ya nuna sai ya je a ke lissafin da ya tano America, ya ce to nan ijtihadin ka gurbatacce ne, domin baka isa matuƙa ba wajen sanin hukunci, kamata yake bi diddigi ka san wani method za ka wani usuli za ka yi amfani da shi. saboda haka anan wajen akwai wato kusuri wajen ijtihadi. Idan ne ijtihadi ya tabbata kan cewa yayi kusuri a cikin ijtihadin sa, to anan wajen ba zai a dauke masa wannan kusurin da yayi ba, dan haka sai ya zamanto kan cewa nake masa al'aula abin karama azumin ka. To tunda ana da wannan littafin, idan mutum yayi bakin kokarin sa wajen bin irin waɗannan abubuwa din, ko ba zai iya duba alfijir ba, ba zai iya fitowa ya duba alfijir ba, to ya amfani da kalanda, ya amfani da kalanda, ya zamanto muqallid ne. An yadda mutum ya zamanto muqallid a wajen sha'anin lokaci, idan ba shi da ba zai iya ijtihadi ba, idan zai iya ijtihadi bai halarta ya taqlid ba, saboda ka'idar da malamai take al-qudratu 'ala al-yaqin tamna'u min adh-dhann. Idan kana da ikon ka yaqini, to ba za ka yi zato ba. Haka zalika idan kana da ikon ka yi zato, to ba za ka bi taqlidi ba. Sai taqlidi shine ka bi kaulin mutum ba tare da dalili ba. Kalanda ta ce karfe 5 saura minti 2 ake shan ruwa, ya akai suka gano daraja 15 suka dauka, 17 suka dauka, 18 suka dauka, wannan ba za ka iya sanin menene tasirin wannan ba, kai taqlidi. Amma idan kana da kudura alal yaqin, to bi halatta kai taqlidi ba. To dan haka a kuma taqlidin nan, in mutum zai taqlidi akwai ijtihadi da zaka yi, shine a cikin wanda zaka yi taqlidi wanne ya tantance kai mai wanne ya tantance kai mai taqlidi din nan, ijtihadi dole sai kai. Kalanda zaka bi, kuma kalandar ta hukumar shari'a zaka bi, ko kuwa ta timing committee zaka bi, ko kuwa ta abin nan ta misali zaka bi, ko kuwa ladanin masallacin al-Furqan zaka bi, ko ladanin masallacin Juma'a, ko wani wannan ijtihadi ne wanda yake dinne taqlidi sai yayi, dinne taqlidi sai yayi. To menene aula? Kai taqlidi da ladan wanda shi ma taqlidi yake da kalanda, ba duban al-fijr yake ba, ko kai taqlidi da kalanda? Kai taqlidi da, to in ka tashi taqlidi da kalanda, da wacce zaka yi? Dai ban ce ba. Al-aula tunda dukkansu, shi yasa zaka ga masu yawan irin wanda suke bayyana lokacin sallah a cikin internet, za ka ga suna cewa lokacin sallan nan ka kara ko ka rage da minti 3 zuwa 4, ka kara ko ka rage da minti 3 zuwa 4. Haka zalika na agoguna, agogo wanda yake da lokacin sallah, suna faɗa a cikin littafin cewa wannan lokacin sallah da aka faɗa za su sha bamban da ƙari ko ragin minti 4 zuwa 5, za ka ga suna faɗan wannan. To al-ihtiyat, shi yasa ake son kai ihtiyat. An ce al-fijr yana fitowa karfe 5 saura minti 8 saura minti 2 alal misali, to kai ƙasa da minti 5, karfe 5 saura minti saura minti 3 kenan, ko 8 ka dauke 5 3 kenan, afwan, saura karfe 5 saura minti 7 kai wo ƙasa, tunda an ce 5 da 4 da 58 shine lokacin alfijir da yake fitowa, to sai ka dauke 5 ka ce 4 da 53 kenan, 4 da 53 alal aqalla duk sabanin kalandar din nan za ka ga sun shiga cikin wannan, ƙasa ko sama da haka. Yawanci sabanin kalandar din nan haka yake, ko a hukumar shari'a lokacin da muke kalanda ta wannan shekarar, lokacin da ake yin kalanda an samu bambanci tsakanin lissafin gidan miskeli da na falaki da kuma lissafin waɗansu website na a cikin computer wanda aka kawo, wanda na website ɗin in ka haɗa shi da na agogo da na ummul qura za ka ga su yayi daidai, amma kuma ya saba da na miskeli da na falaki, inda sabanin yake minti 2 minti 3 har zuwa minti 5 muka ce wannan bisa al'ada wannan yana faruwa. Amma yayin da lissafin ya zamanto bambanci wajen minti 20 musamman a lokacin sallar la'asar, wannan ya faru a lokacin sallar la'asar ne aka samu wannan, to muka ce sai a koma a duba a yi tadqiqi a gani yaya aka samu wannan bambanci. In har ya kai minti 20 dole bambancin nan akwai dalilin da zai, dole akwai kuskure imma a cikin na ɗaya daga ciki wa imma a cikin na shi website. To da suka koma suka ce bambanci ne na waɗansu ƙawa'id da kuma kan cewa lissafin da suke yi lissafi ne wanda yake lokacin ba su fara amfani da computer ba, saboda haka suka dawo suka ce su ma na computer din ya sun ga nasu din ya dace da na computer, saboda haka a waɗannan watanni wanda watanni ne ayyanannu a cikin shekara, saboda haka suka dauko wannan suka sanya yanda yake nasu cikin computer din. Saboda haka idan zaka yi amfani da calendar ka rinka bada wannan grace din kari da ragi da minti 5 dan ka zama to kai intiya. Saboda haka idan aka ce lokacin sallah lokacin alfijir karfe 5 ne, to bisa ka'idar sarkin lada nan Madina, sarkin lada nan masallacin Harami, shi in yi kalandar sa zai ce lokacin imsak karfe minti 15 kafin lokacin fitowa alfijir. Dan haka a kalandar ta sama baya fadan lokacin alfijir, baya rubuta lokacin fitowa alfijir, sai dai ka ji yayi kiran sallah lokacin alfijir din zai ga maka lokacin imsak ne kawai. Saboda haka maimakon a cikin kalanda a ce maka karfe 5 shine a cikin watan Ramadan, sai a ce maka karfe 5 saura kwata. Saboda haka in kana da kalanda dama kuma gashi nan yana raba ta duk farkon wata, za ka ga ana ta raba ta kyauta a cikin harami sarkin lada nan Madina. Haka yake rarrabawa, kowa sai ya je liƙe a gida lokacin lokacin kama baki 5 saura kwata alal misali. Shi ko ba zai kira sallah ba sai bayan minti 15 da lokacin kajiya ka to kace mu kama baki 5 saura kwata, kai kuma baka kira sallah ba har yanzu. Eh, yace saboda kada kai ganganci, saboda ihtiyati wato yin tsantseni ga iyakar Allah wannan wajibi ne. Kamar yadda ya zo a hadisin Al-Hasan ibn Ali, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat faman istaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima. To al-hima din nan shine kada ka je kusa da shingen, dan in ka shiga kusa da shingen zaka ketare, dan kada ka matsi lokacin da aka ce al-hijr din yake ike ketowa, dan in ka matsi lokacin zaka ketare. Ka tsaya tun kafin lokacin, wannan shine al-istibra'u lid-dini wal-irq, wanda ya haka ya tsira da addinin sa, ya tsira da mutuncin sa. To ka zamanto mai ihtiyadi a cikin shari'a, ka zamanto mai ihtiyadi ba mai ganganci ba. Kuma da yawa waɗansu suna amfani da hadisin Hudhaifa cewar idan mutum yaji ana kiran sallah kuma alhali al-ina'u wal-ina'u fi yadihi, ƙwarya tana hannunsa, to kada ya ajiye har sai ya gama biyan buƙatarsa. To wani fa ba kawai yana cikin shan ruwan bane, ya zube, an zube masa plate ɗin abinci ne, ya so mace ya ji an kira sallah, saboda haka sai ya gama. Wannan ko yana cikin sha ne, yana cikin sha, ba a ce ya amayar ba, ya gama shan, amma ba a ce ka ci gaba da cin abinci ba bayan kana gani alfijir ya fito. Wannan shine fatoyin Bishop Ibn Baz, sun yi ta tahdir akan wannan, Allah ya ji kansu, akan cewar mutane suna tawassu'i a cikin wannan babin, kuma suna ɗaukar hadisin ba a babin sa ba. Wai idan mutum ya ci abinda wai zai tayar masa da kishirwa kamar doya ko dambu ko kome ko dambu, ehe, wanda yake zai to wai zai iya shan ruwa, zai iya shan ruwa, wato azumin ya zamanto ya wato ya sha ruwa, ya azumin ci kenan banda na sha. Na'am, duk sa ake masa to ai ku daina wato in kun ji irin wannan maganar al-batil ay bayyane yake. Allah ta'ala ya hada ci tare da sha, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil asad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Kika azumi kishiyar kulu washrabu ne, to shi ko wannan cewa yake azumi din kawai da azumi daga ci, amma banda azumi daga sha, azumin moda, to babu shi a cikin shari'a. To sai dai ku hakuri gaskiya mu samu mu karatu, akwai tambayoyi, tambaya ɗaya kawai muka ansa, sai Allah ya kaimu gobe insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
الله تعالى يقول فقد كذبوا بالحق. تو حقيقة sun karyata gaskiya lamma ja'ahum, yayin da ta zo musu. Fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, to da sannu labarurrukan abubuwan ta wato fassarar abubuwan da suka kasance suna wato yin izgili da shi zai zo musu. Alhaqqu anan wajen an ce shine alqur'ani, sun karyata alqur'ani yayin da ya zo musu. wadansu malamai kuma suka fassara al-haqqu anan wajen da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo musu shine faqalu sahirun kazzab haka suka ce mata sahirun kazzab wannan dan dabo ne mai isa matuƙa wajen ƙarya bayan kuma sun kira shi al-amin kuma suka kira shi maƙaryaci tanaqus to Allah yake sun ƙaryata gaskiya yayin da tazo musu kuma hakika din al-qur'ani gaskiya ne Allah ya sunta shi da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin du'a istiftah dinsa yake cewa anta al-haq wa qawluka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah kai ne gaskiya kuma zancenka wato al-qur'ani gaskiya ne haduwa da kai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annabawa gaskiya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma wanda ya kare tashi ya kare ta gaskiya to sai Allah ya musu to wannan bayanin halin su abinda suka yi kuma Allah bai musu sharri ba abu na farko da kafirai suka yi al-i'rab abu na biyu at-takdhib kare ta gaskiya ko ne daga cikin su kafirci ne abu na uku da suka yi shine al-istihza izgili to bayan Allah ya bayyana abinda suka yi na nau'i na biyu na kafirci cewa sun ƙaryata gaskiya inda ta zo musu to sai Allah ya musu wa'idi sai ban tsoro to fa sauka ya akihi da sannu an ba umma abinda labarin abinda suka kasance suna izgili da shi zai zo musu me labarin Allah ya gaya musu abinda zai same su wato aqibar mummunan aqibar da za ta same su saboda karatawa da su daga ciki Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa sai huzamul jam'u wa yawalluna dubur za a ruguza taron su dan sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu Allah zai bashi nasara akan su yace duk jama'a suka ce duk jama'an nan tamu duk jama'an nan tazu suka ce nahnu jami'un muntafid mu dinnan taro ne gabaki ɗaya mu masu taimakon juna saboda haka zamu yi nasara akan suna ganin suna cewa zamu yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna alfahari da yawan su da yawan nan kuma ya ba su karfi sai Allah madaukakin sarki yace musu sayuhzamul jam'u wannan taron naku za a rubuza shi ya rushe wai walluna dubur to an sa ga takare da takare su wato su juya baya suna masu guduwa kuma abin da ya faru kenan ranar yakin Badar to Allah yace za labarin abin da suke aikata suke izgili da shi din zai zo musu dan suna izgili ne da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka zalika sun yi izgili da az-zabaniya da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal yace idan ya sake ganin sa yana sallah a gefen Ka'aba sai ya taka wuyansa zai zo yayin da ya sigara ya taka wuyansa aka je ko aka gaya masa ga can yana yin sallah ya taho yana zuwa gab da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya zo sai aka ga arazane ya tsaya ya juya da baya a guje sai aka ce ya abul haka me ya faru yace ai wani zautaccen raƙumi ya gani ya ga da ya taka saki guda ɗaya kun san raƙumi in ya haukace ya fi zaki ban tsoro yace haka ya ganshi ya tawo ya yiwo kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika da ya kusanta da mala'ikun azaba sun kama shi da suka ji shine a akwai wato su mala'ikun azaba mala'ikun wuta zabaniyawa su 19 ne sai yake idda yake ta haba yanzu ko quraishu a rasa mutum da zai maganin wannan 19 wai 19 ne kawai ake magana a rasa cikin kun da zai maganin wannan 19 to shine Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ai masu gadin wutan ba 19 da kuke tsammani bane mala'iku ne saboda haka mala'ikun nan da suke izgili da su to wannan za su kama su din za su 19 za su gani sun ishe su ko ba su ishe su ba wannan a ranar alkiyama kenan nan duniya sun gani to kuma cewar fasawfa wanda take ta tamfisi ce da sannu yayi ishara ga cewa abinda labarin abinda zai zo musu din nan na izinin da take yi tun anan duniya ne kuma haka suka gani din tun anan duniya yasa da aka kakkashe su lokacin yakin Badr aka jefa su cikin rijiyar Badr annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya akan su yace ya walid bin Utba ya Hisham ibn al-Hakam ya Utba bin Rabi'a ya kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya su bakwai ɗin nan da suke izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya ce inna kafainakal mustahzi'in min isar maka masu izgili a cikin suratul hijr yace inna kafainakal mustahzi'in Allah ya ce min isar maka masu mata izgili annabi sallallahu alaihi wasallam bi ya kira sunayen suna binne a cikin rijiyar Badr yace hal laqitum ma wa'adar hal يا آية تكني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا هل وجدتم ما وعدكم ربكم ما وعد ربكم حقا كن سامو القور عند أبن جدن في يموك كن سامو في جسيا شو تتبعيتك يا رسول الله كيا يا ذاك كراس باين سنزا من تموشي يتي والله بكو في سجن أبن جنة كيفت آبا يتي تو إني ما وإني وجدت ما وعدني ربي حقا ني ناسا ما القور عند أبن جدن يموك جسيا yemin alƙawarin cewa in yemin alƙawari cewa innaka fainakal mustahdi'in min isar maka masu izini gashi nan Allah ya isar muku ku kuma kun samu alƙawarin da Allah ya muku cewa ku ƴan wuta ne za ku shiga wuta kun samu alƙawarin haka ne shiru Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sun fi ku ji abinda nake faɗa wannan bakin ciki hanna ina bakin ciki hanna ina ya zamanto kan cewa yayin da mu'mine suke alfahari da albishir da Allah ya musu mun su Allah kai mana alƙawari ka cika mana duku Allah ya yi musu narkon azaba kuma ya cika narkon azaba a kansu to shine nan Allah ta'ala yake fa sauka wannan wato tahdid ne ban tsoro ne da sannu abinda labarin abinda suke izini da shi zai zo musu kuma hakika ya zo musu to wannan menene fa'idar ka gare mu masu sauraro da muke jin karatun alqur'ani yayin da kaji Allah yana ban tsoro to kasancewa sha'anin Allah fa gaskiya ne ba ban tsoron wani wanda yake ba shi da iko bane ban tsoron mahalicci ne wanda yake mai cikakken iko wanda ba wanda yake yi ije abin da yake saboda haka idan ya ban tsoro akan cewa zai ka dauke shi da zafi a cikin zuciyarka ka dauke shi da karfi domin Allah madaukakin sarki ya yi makafirai alkawari cewa za su gani kuma sun gani yake za su gani kuma sun gani fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un shi kenan ja'ahu abin ya zo musu saboda haka kun ga anan wajen aka ambata kafirai da sifofi guda uku na farko al-i'rab wanda muke bayanin sa a darasin mu na shekaran jiya na biyu at-takdib ƙaryata ayoyin Allah na uku kuma al-istihza wanda yafi kowanne tsanani shine al-istihza izgili domin izgili ya kunshi ƙaryatawa me yake sa mutum yake izgili saboda ya ƙaryata bayan ya ƙaryata kuma yayi girman kai yana ganin kan cewar abinda ya ƙaryata din nan ba koman komai bane ya wulakanta shi ya tozarta shi dan haka yake izgili da shi kuma yawanci abin da yake taimakawa wajen izgili shine dan amshi yayin da ya zamanto kan cewar mutane suna yi wa mutum amshi ana ziga shi ta akhuduhul izzati bil ism sai izza ta laifi ta dauke shi ka duba ka gani ko irin masu rubutu da zagin addini a cikin jaridu za ka ga duk akwai irin waɗannan wanda suke musu tafi daga baya manya-manyan kafiran da za su ce musu irin ku muke so ku ne masu tunani ku ne masu fito ku ne masu amfani da kwakwalwarku ba waɗanda wato zafin tunani na addini ya zai ɓata musu tunani da kwakwalwa ba ka ji fahar musulmi suke gaya mu don akan samu irin wa'annan musulmin wanda za su rinka izgili da addini su rinka zagin addini kaga in sun yi din shikenan sai a tafa ai dariya wato lalle mu kiyayi mu yi zance da zai nishaɗantar da mutane su ji daɗin abin da muke faɗa akwai waɗansu wanda Allah ya jarabce su da wannan ba abin da suke so irin su faɗi zance don su burge don a tafa musu don su ƙayatar tun suna faɗan gaskiya sai ga sun soma faɗan ƙarya to tun suna faɗan ƙarya in ya zamanto ƙaryar ba ta burgewa sai an yi abin da sai ga shaɗan ya zo ya iza su har sai ka ga sun je sun tsokalo abin da yake ya fi ƙarfin su zo su faɗa abin da yake Allah maɗaukakin sarki zai fushi da su su izini da addini in ku mutum ya izgili da alama ɗaya daga cikin alamomin addini ya kafirta alama ɗaya ya izini da shi gemun nan da take sunna ce daga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai izini da shi ka kafirta ko sunnar tsage wando kai izini da wannan sunnar ka kafirta duk wani abu na addini in kai izini da shi ka kafirta domin ka zamanto da kai da kafirai babu bambanci abinda kafirai suke yi kenan saboda haka lalle miki yayi koyi da kafirai a cikin wannan sawawun a cikin i'rab ya zamanto ba mu ba sauraron alqur'ani ba jin wa'azi ko kuma ƙaryatawa mutum ya bugi ƙirji ya ce a shi wallahi bai yadda da wannan ba kamar yadda aka ce wani malami ko ya je ya karanta maganganun ƴan mu'tazila akan batun ƙaddara cewa ta yaya za a yi tunda an ce mutum ƙaddararsa da ikonsa da yana hannun Allah to kuma ta yaya za a yi in aka ce yayi abu a ce za a je a sashi a wuta wannan ai zalunci ne ai wallahi zalunci ne shikenan sai ya tafi akan wannan ka kira abinda Allah ya yi shine zalunci wai ƙaddara shine zalunci bayan rashin fahimta ce fa wannan ba bigiran bayanin abin da din ƙaddara bane to ka ce za ka yi irin wannan subutar baki ka ce za ka yi irin wannan subul da baka faɗa to wannan sai ka rasa abin da yafi komai kima a wajenka shine imaninka sannan wanda yafi kowanne kuma hadari shine izgili al-istihza Allah ya kashe mu
alam yarau kan annasna min qablihim min qablin maskannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa arsalna as-samaa'a alayhim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
نعم الله تعالى ya bamu labarin halin mushrikai wajen yanda da irin yadda Allah ta'ala yake kiran su ya janyo hankalin su dan fi izna fi imani Allah yace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qabli kin basila akari ba arru'ya anan wajen ru'ya alqalbiyya ce wato basu duba da zuciyar su ba basu lura ba basila akari ba كم أهلكنا من قبلهم من قرن ديوة ودن دمك هلكت دسو ندق قرن وتسوني الأمم المتاني مكناهم في الأرض من ثبت دسو أباين كسا والتمكين فيني بعد إيكو من بعد إيكو أباين كسا ثم اللي كسا ما لم نمكن لكم من لكر كسا دسكي إرم من لكر بمملكة إتجريكم هو قريش وأرسلنا السماء عليهم مدرارا muka sanya ruwan sama yana farara a gare su da yawa lokaci bayan lokaci waja'alnal alhanat anhara tajri min tahtihim muka sanya koramuna gudana karkashin su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma sai muka halakar da su bi dhunubihim bi sababi dhunubihim saboda zunuban da suke aikatawa ga Allah wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka halici wata wadansu kuma wato jama'un na mutane daban ba su ba rayuwa kuma ta ci gaba da tafiya wato wannan kira ne da Allah ta'ala yake makafirai kan su izina kan abin da yake sun sani domin kafirai sun san labarin mushrikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san labarin adawa sun san labarin samud suna zuwa Yaman kuma suna ganin labarin adu abu ne wanda yake sananne a can samud kuwa inda za su tafi Syria in za su tafi Sham sai sun keta ta birnin sai sun keta ta diyar samud wanda har yanzu suna nan madain salih har yanzu suna nan tafiyar kilomita 500 daga madina a hanyar ka ta zuwa tabuk tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce tan da lokacin da zai je tabuk har yake cewa kada wanda ya shiga wajen face yana kuka ko kuma yana kirkiro kuka kuma yake kada wani ya sha daga idaniyar ruwan da ke wajen har sai ya zo saboda ka tana wucewa ta nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilu kuna wuce musu da safe da daddare ma kuna wucewa to shi Allah yake kiran su kan cewa su izina kuma labarin Samud da Ad sananne ne kan cewa Allah ya halaka su halaka ce ta zo musu da ta gama da su gabaki daya kamar dai su Samud gabaki daya ga alamar gidajen su nan Allah bai rusa garin ba ya kyale garuruwan a cikin gidajen su mala'ika Jibril ya musu kururuwa duk suka san dare sai gawar a cikin gidajen ga gidajen suna nan gidajen da suke a cikin dutse suka fafe dutse suka gida ga alamar su dan Allah ya bari aya ga kowa domin mutane su gani kuma labarin abu ne wanda yake sananne a cikin abinda wato labarin yana daga cikin abu wanda yake ya shahara a cikin kasashen Larabawa yasa nan Allah ta'ala yake janyo hankalin su ga abinda yake sananne ne gare su ba su gani ba inda kamar a ce abu ne wanda ake gaya musu ba su taba sanin sa ba da haka ba za a ce musu me yasa ba su yi la'akari da wannan ba amma abu ne wanda yake sanannen labari ne kisar Adu da Samud sananne ne da haka ma haka dalika ashabur ras shi ma wannan abu ne wanda yake baya cikin Bible kisar wayan da kisar Adu da Samud da ashabur ras ba sa cikin Bible ballantana a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi kofo yake gaya mutane yawa ba na daga karni al-qarn abinda ake cewa qarn daga al-iqtiran ne haduwa wato mutane wanda zamani daya ya hada su shine ma'anar sa a lugha a wajen malaman hadith sun dauke shi shekara 100 kuma yawanci shine abinda yawanci malaman tarihi su ma suka tafi akai amma qarni shine mutanen da suka hadu tare wani zamani ya hada su kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai qarni ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni mutanen da suka fi kowaɗanne alkhairi sune qarni na wato qarnin da nake ciki shi duk wanda yayi zamani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da shi to iyakarsa shekara 100 saboda hadisin ara'aytum laylatakum hadhihi fa innahu ala ra's 100 sana la yakunu ala wajhi al-ard mimman huwa 'alayha al-an annabi sallallahu alaihi wasallam wataran yace kun ga wannan daren naku to shekara 100 ba za ta wuce ba ya zamanto wani wanda yake da rai a bayan kasa da yake anan ya zamanto yana da rai saboda haka a wannan shekara 100 din ya zamanto akhiru man mata min as-sahaba abu tufail amir ibn wafila shi ne na karshe ya mutu a shekara ta 110 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 110 bayan hijira ta dace da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hudu ba ta su a shekarar da ya bar duniya to Allah yace makannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan kasa wannan ishara ne ga karfin mulkin su kuma suna gani irin abinda Samudawa suka yi Quraishi ba su yi wannan ba irin labarin da ake bayarwa na Adawa Quraishi ba su da wannan karfin tunda Adawa su ne suke cewa man ashaddu minna quwwa wa yafi mu tsananin karfi wa idza batashtum batashtum jabbarin in suka tashi yakin jabbirawa suke yi ba sa cin nasara mai sauki sai sun ci nasara ta barna akan wanda ya zo yace zai yaki da su to Allah ya ba su mulki irin mulkin da bai ba ku ba saboda haka suna da karfi fiye da karfin ku kuma tamkini din nan a bayan kasa wato sun mallaki kasa fiye da yadda ku kuka mallake ta kuma Allah ta'ala ya ambaci irin ni'imar da ya musu wa arsalna samaa alaihim midrara muka sanya sama tana kurara akan su da arziki wato da ruwan sama midraran shine wato kathiran fi waqtin ba'da waqti da yawa kuma a lokaci bayan lokaci ba da yawa lokaci ɗaya ba shikenan ya yanke a'a in yazo da yawa din ya sake zuwa da yawa wannan ishara ne akan wadatar abinci tunda idan ya zamanto kan cewa akwai ruwan sama da yawa za a yi noma in aka yi noma da yawa za a yi girbi in aka yi girbi da yawa zai zamanto abinda ake da shi ba hannu baka hannu kwarya bane akwai abinda za a ajiye a store in aka ajiye a store waɗansu mabukata za su zo saboda kan mabukata suka zo za a sayar musu kaga kasuwanci ya zo an samu kuɗi da wannan kuɗin sai a je a sayo kayan yaki in aka sayo kayan yaki a je a biya wato masu sassaka
abi a dauke su aiki su sassaka silke su sassaka takobi da sauransu in aka samu kayan yaki za a je a iya kai hari in aka kai hari za a samu ganima shikenan kan karfi yazo daula ta tabbata kenan duk daga me daga arzikin da Allah ya kawo daga sama na noma waja'alna al-anhara tajri min tahti ko muka sanya ƙoramuna guda ne a ƙarƙashin su a lokacin da ba a ruwa sai ai noman lambu in aka yi noman lambu a dare ƙara samun arziki a dare ƙara samun wadata sai ya zama to mai makon kawai a tsaya akan noma sai kuma aka yi zuwa ga sana'a ta haka ake samun karfi saboda haka wato al'umma ce wanda ke sun kafa ci gaba sun kafa civilization da haka ne ake samun ci gaba da arziki to amma Allah madaukakin sarki yace fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halaka su saboda zanuban su kuma halaka su sananne yace adawa halaka su Allah yayi samudawa halaka su akai me yasa aka halakar da su bi sababi dhunubihim albadina lisababiyya saboda zanuban su akwai waɗanda Allah ya halaka su da asaiha akwai wanda Allah ya halaka su da dufana akwai wanda Allah ya halaka su da darewa ƙasa sun ka nitse a cikin ta akwai wanda Allah ya halaka su da ruwan duwatsu daga sama kowa daga da nau'i daban-daban fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu asaiha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna da nau'i daban-daban wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan su kuma sai Allah ya ce muka halacci waɗansu al'umomin daban waɗansu mutane daban karni daban na mutane suka zo suka mare gurbin su su ma kuma domin Allah ya ga yaya za su saboda haka wannan ita ce sunnar Allah idan mutane Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a bayan ƙasa suka karyata annabawansa suka yi zunubi sai Allah ya halaka su sannan ya kawo waɗansu su kuma Allah ya jarraba su ya gani yaya za su Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas da mun sassaukar da littafi a gare ka fi qirtasin a cikin takarda al-qirtas shine takarda wato zaman to duk lokacin da alqur'ani zai zo ba kai za a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bane a'a sai a ga takarda ta zo daga sama mala'ika ya zo sai a ga ya fito ya tara mutane ya zo ya karanta musu ga takarda daga sama ta zo ku to da haka Allah ya rinka yi da alqur'ani din aka rinka saukar da shi laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafirai sun ce wannan ba kawai bane face sihiri mabayyane kaji an ce daga sama ake sako da abu ai kowa kun san kai ma ka sani kai an yi wasa da hankalinka ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun da za mu bude musu kofofin sama ya zama to suna tattakawa matattaka za ka ga sai suna hawa sama da sai ka ji sun ce innama sukirat absaruna ai an yi mana rufa ido ne bal nahnu qaumun mashhurun sihiri ake mana saboda dan kasancewa wato ba wai aya ce za ta sa mutane su imani ba abin da yake sa mutane su imani abu ne wanda yake a cikin zuciya tasdiq ne gaskatawa kuma babbar aya ai sun riga sun gani ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine babbar aya aya da babu kamar sa shi yasa Allah ta'ala yace faqad labitu fikum umran min qabli ma ra'ayu shakaru a cikin ku wannan ta ishe ku ta zaman to aya ya rayu a cikin mushrikai har suka ce masa laqabi al-amin amintacce suka san cewa baya ƙarya suka yi masa shaida Abu Zubayr yace hal jarrabtum minhu kadiba yace bamu taba sanin sa da ƙarya ba bal muna kiran sa ma al-amin to haka wannan ta ishe su aya yanzu wanda zai zamanto cewa ba zai yi ƙarya ba ba zai ma wulakantaccen bawa ko baiwa ko kuyan gaya mata ƙarya ba sai je ya jaji ko ƙarya ga rabbul alamin ya tsallake kowa da kowa ya tafi ya ce Allah zai ma ƙarya wulakantacce wanda bai kai komai ba alwalida wulakantacciyar baiwa kuyanga bai mata ƙarya ba saboda yana kula da haƙƙinta kuma yana ganin kan cewa ƙarya ba abin yi bane amma sai rasa wanda zai ma ƙarya sai Allah saboda haka aya ta riga ta zo neman abubuwa na ban mamaki na saba al'ada ba shine zai sa mutane su imani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya san da wannan shi yasa yace da ma mun saukan mun da littafin kamar yadda suke faɗa tunda ai su suka nema suka ce a walan nu'mina liruqayka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u aw tarqa fi as-samaa walan nu'mina liruqayka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u suka ce cikin abubuwan da suka jera wato abin nan kaidoji suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lan nu'mina laka hatta tabdura lana min al-ard yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa suka jera masa abubuwan da zai yi daga ciki suka ce ka tattaka ka hau sama in ma ka tattaka ka hau sama muka ganka gashi nan ka shiga sama an bude maka ka shige ta ba za mu yadda da kai ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sako mana da littafi da zamu karanta ka kawo mu karanta daga saman ka dauko shi to Allah yace da ma an yi wannan din aka saukar musu da littafin daga sama suna karantawa laqala alladheena kafaru in hadha illa sihrun mubin zan kafirin zan ce wannan ba komai bane face sihiri wanda yake mabayyane wa qalu laula unzila alayhi malak kuma suka ce me yasa ba a saukar da mala'ika gare shi ba Allah yace walau anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzarun da mun saukar da mala'ika to da an riga da sai a hukunta al'amari da al'amarin an riga an hukunta shi thumma la yunzarun sannan ba za a saurara musu ba don mala'iku in dai suka sauka to al'amarin Allah ya riga ya zo saboda su mala'iku ba za su dauki kafirci ba in mala'iku ne suka zo suka ji wannan kafirci da umarnin Allah shikenan kifa kasa zasu shi yasa yayin da suka sauko zuwa wajen annabi suka sauko wajen annabi Ibrahim suka masa albishir suka ce to su zo ne za su tafi wajen mutane za su je su halakar da mutanen annabi Nuh mutanen annabi Nuh mala'ika annabi Ibrahim yace inna fiha luta annabi Nuh yana ciki suka ce nahnu a'lamu biman fiha lan najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin annabi Ibrahim da yazo suka ce yujadiluna fi qaumi Nuh me suka ce masa kace ya Ibrahim a'rid an hadha kabar wannan magana innahu qad jaa amru rabbi umalu ubangijinka ya riga ya zo in mala'iku suka riga suka sauko Allah ya saukar da su da zatar da al'amarin su to shikenan al'amarin ubangiji ya riga ya zo shi laqudiya al'amr al'amarin Allah ya an riga an hukunta shi idan da mala'iku za su sauko to da al'amarin an riga an hukunta shi sai dai su sauko da azaba domin ko dai su imani ko kuma shikenan halaka ce shi yasa Allah ta'ala yake cewa yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin a ranar da za su ga mala'iku to babu albushir a wannan rana ga mushrikai ga mujrimai dan in dai duk randa mutum ya ga mala'ika kuma bai imani ba to shikenan wadansu malamai suka ce ma'anar wannan ayar shine cewa in dai suka ga mala'iku a yanda Allah ta'ala ya halice su to ba sauran rayuwa ai shikenan mutuwa za su yi domin wato isharar cewa ba za su iya ganin mala'ika ba ba za su iya ganin mala'ika ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Aisha bai taba ganin mala'ika Jibril ba sai a hakikanin halittarsa sai sau biyu bayan an samu fatratul wahyi da ya je dutsen Hira yana saukowa ya taho Makka ya ganshi akan wata kujera ya cika sama gaba daya ya cike sama saddan ma bainal ufuq ya cike saman gabaki daya yana da fikafiki guda 600 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi anan sai kuma inda Sidratul Muntaha wala qad ra'ahu nazatan ukhra inda Sidratul Muntaha ya ganshi a sama dai daddaren da ake mi'raji ya ganshi a hakikanin sifarsa amma duk sauran zuwan da mala'ika Jibril yake yana zuwa ne da sifar mutum ko yazo a sifar Dihya ibn Khalifat al-Kalbi daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ne kyakkyawan kamar wasim kyakkyawa da shi haka yake zuwa da kamarsa wata ran Ummu Salama ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da wani mutum da Dihya sai ta ji abin da suke magana da Dihya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan minbari sai ce ya Rasulullah naga kuna magana da Dihya al-Kalbi kuma naji kana faɗan maganganu da kuke magana da shi akan minbari yace kin ga mu yace eh yace to ai ba Dihya bane Jibril ne wannan lokaci kuma yazo masa da sufar a Arabi ba kauye matafi شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد ده كرشي ما يجي هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم جبريل ne yazo muku kaga da dihiya ne za su dauka dihiya ne amma sai zo musu da wata sifa daban to da kai hatta zo nan sama yana ya talawwa galibi yana zuwa da sifar dihiya to da malaika in malaika ku zai zo a hakikanin halittarsa baka isa ka ganshi ba annabawa Allah ya karfafa halittar su inda za su iya ganin sa ko su ma ba ko shi suke ganin mala'ika ba a hakikanin halittar sa ba ma iya ganin aljannu tunda Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da zurriyarsa suna ganin ku inda ku ba ku ganin su yaya suke ruwa ne iska ne kwalaba ne yaya suke ba ka iya ganin su ba in za ka ga shaydan din a yanda yake to da alama kan cewa wani abu zai same ka za ka dan samu tabin hankali to ballantana mala'ika to wadansu malamai sun fassara kan cewar walau anzalna malakan laqudiya al-amr da mun saukar da mala'ika da za a hukunta al'amari shine sai ajali ya zo duk wanda ya ga mala'ika shikenan ajalin sa zai zo dan ba zai iya dauka ba, thumma la yunzarun, dan ba za a sanar kuma za a saurara musu ba. Duk wannan aujuhu ne wanda yake tahtamil. Idan mala'ika suka zo, idan mutum har ya duba ya ga mala'ika, to ai shikenan kuma gaibin da aka ce yayi imani da shi bai ganshi ba, yayi imani saboda gaskatawa, ya zama to kuma kan cewa babu wannan imanin da gaibi kenan. Wace kuma jarabawa za a yi masa, ya gani kirikiri. Shi yasa kaga lokacin da mutum zaka ga zai ga ruhinsa, kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruha idha kharaja ittaba'ahu al-basar, idan aka zare rai sai gani ya bi shi. Kowa ya san yana da rai, to ba za ka ganshi ba sai ran da ka mutu. Ran da ka gani ba za ka ga mu, ba za ka ba mu labari ba, ba za ka yi da za ka ba da labari ba. To amma Allah ya gaya mana labarin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, kai dai ba za ka gaya ma wani ba. To ko Allah tun ya riga ya gaya mana labarin cewa akwai rai din. To haka zalika mala'ika, mala'iku za su zo su zauna a mutum, su ne za su ɗauki ransa. Ran da ya gansu, to ran na ranar tafiya ce, babu sauran sauraro. Kuma haka ma'anar cewa ran da inda Allah zai saukar da mala'iku su zo da al'amarin Ubangiji, to babu sauran sauraro, za a hukunta al'amari sai azaba Allah ta sauka. Walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan, Allah ya ce to da ma za mu sanya manzan da za mu turo ya zamanto mala'ika, la ja'allahu rajulan, da sai mu sanya shi ya zamanto mutum. Wala labasna alaihim ma yalbisun, da sai kuma mu cudanya musu abinda suka riga suka cudanya ma kansu. Wato idan da mala'ikan nema inda Allah zai aiko manzo wanda yake shine zai zamanto da mala'ika, wato da mala'ika Jibril shine zai zo ya isar da sako, to da Allah sai ya sanya shi ya zamanto mutum. Qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innin la nazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula, da mala'iku ne a bayan kasa suke tafiya, to sai mu sanya musu mala'ika daga sama ya zo musu. Mala'ika shine jakada. To amma tunda mutane ne, in ma mala'ikan ne zai zo, sai zo a sifar mutum. Kuma wannan shine hikimar Allah, saboda ba zai yi jakada ya zo, jakadan da ba za ka iya hulɗa da shi ba, ba za ka iya ɗauka daga gare shi ba. Shi yasa idan mala'ika Jibril ɗin ya zo a cikin hikimar Allah, sai ya zo da sifar mutane. To waɗansu suna cewa hadisin Usaid ibn Hudayr da yana sallah da daddare ya ga waɗansu fitilu, kamar girgije, yana ga waɗansu fitilu a sama da kashegari, kuma ya ga dokinsa yana ta zabura. Kashegari ya je gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakina ce take sauka da karatun Alkur'ani. A wata riwayar mala'iku ne suke saukowa suke saura ga karatunka na Alkur'ani. To mala'iku ya gani kenan, tun daga shi ba a sifar mutane bane. Inda ya aka yi in mala'iku ne, to ya zami da wannan ayar na qudiyal amr, ba hukunta al'amari gare su ba. To wadanda suka ce ai waɗannan mala'ikun da ake nufi mala'iku da suka mala'ikun azaba, amma mala'ikun da suke sauka ga karatun Alkur'ani babu dalili shi ma a cikin wannan hadisin akan cewa ai mala'ikun ya gani haske, ya gani kamar wato fitilu haka yace ya gani. Wannan hasken ba yana nufin kan cewa su ne ainihin wato surar mala'ikun da ya gani a haka ba, kuma ba lalle ya zamanto cewar su ne mala'ikun da Allah yake nufi akan cewa in suka sauko Allah zai hukunta al'amari, ya zamanto kan cewa halaka ta zo ba za a saurara ba, wannan mala'ikun azaba ake nufi. Amma waɗannan mala'iku waɗanda suka kusanto ga sauraron karatun Alkur'ani, akwai mala'iku da dama wanda suke saukowa bayan ƙasa, amma ba ma sanin su. Akwai mala'iku da suke zuwa majalisin nan, ko ba haka ba? Akwai mala'iku da suke zuwa majalisin nan, suna nan tare da mu, mun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hadisin da Tirmidhi ya ruwaito, cewa mutane ba su taɓa haɗuwa ba a ɗakin Allah suna karanta littafin Allah suna darasin sa, face sakina ta lulluɓe su, rahama ta lulluɓe su, ko mala'iku sun wa haffatumul mala'ika, sun kewaye su, wato sun rufe su. Saboda haka akwai mala'iku. Haka zalika kuma yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar, mala'ikun dare da na rana da suke zuwa. To saboda haka akwai mala'iku da suke zuwa amma ba ma ganin su. Kuma bara'a Usayd ibn Hudayr ya ga wannan haske, mala'iku din ne ya gani, kuma da wani sifa ya gansu, hadisin bai yi bayani ba. An ce dai ya gani mithlul masabih, kamar wato fitilu wanda suke a sama. To ashahid Allah ta'ala ya ce da zai sanya wanda zai aiko kamar yadda suka nema mala'ika ya zo, to da mala'ikan zai sanya manzo, to da Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya sanya shi ya zamanto mutum, wala labasna alaihim ma yalbisun, sai mu cuda musu abin da suka cuda makansu. Wato da suka cuda kan cewa me ya cuka cuda makansu kan cewa ba za su yi imani ba bayan gaskiya ta bayyana a gare su. To da abin da suka nema da suke cewa shine zai sa su yi imani, idan yazo ba za su yi imanin ba, don sun riga sun cuda gaskiya tare da ƙarya tare da su. Me ya cuda gaskiya da suke tare da ƙarya? Sun ga gaskiya sun ce ba za su yi imani da ita ba. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, sun ƙaryata gaskiya inda ta zo musu, sun san gaskiya ce. To don haka duk wanda yake cewar, duk wanda zai ga aya, duk wanda zai ga alamar gaskiya, zuciyarsa ta gaya masa cewa wannan abin gaskiya ne, ya take ya bujire ya cije cewa ba zai yi ba, kuma kogirau a jikinsa, to yayin da zai ga aya da ta komai ƙarfi ba zai imani ba. Don a lokacin nan shine ma'ana wala labasna alaihim, shine Allah ba zai ba su tawfiki ba, sai ya cudanya musu, ya zamanto wato ya kyale shaytan, ya zamanto yayi saitara akan su, wa'azi shaytan, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuciyar kowane dan adam tana da wato ilhami na shaytan da ilhami na mala'ika. Ilhamin mala'ika shine wato yin wa mutum alƙawari da alkhairi da kuma gaskatawa da gaskiya, na shaytan kuwa ya yi mutum alƙawarin sharri ya kuma ƙaryata, ya kuma sanya mishi masa ƙaryata gaskiya, ƙaryata gaskiya. Saboda haka wanda yayin da zai zamanto, in ya zamanto cewa in mutum ya rinjayar da na mala'ika sai ya imani da gaskiya, ya fuskanci alkhairi, in ya rinjayar da na shaytan sai ya ƙaryata gaskiya, ya amfani ya zamanto ya bi sharri. To bayan Allah ya faɗi waɗannan halaye na mushrikai, sai kuma Allah ta'ala ya lallashi ga manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi, yace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik,
fa aqadilladheena takfurunhum ma kanu bihi yastahzi'un, qul sirru fil ardi thumma anzuru kayfa kana المكذبين.
Allah ta'ala ya ce walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, wallahi haqiqa an yi izgili da manzanni gabaninka ya rasulullah, fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, sai abinda suka kasance kafiran suna izgili da shi sai ya tabbata akan su, sai ya fada akan su. Wato wannan rarrashi ne Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam, idan sun yi izgili da in sun maka izgili, ba kai ne aka fare ma izgili ba, gabanin ka manzanni su zo an yi musu izgili. Kuma yaya karshen ya kasance masu izgilin, abinda suka kasance suna aika suna yin izgili da shi din, suna aibatawa suna wasa da shi na ayoyin Allah, shi ya din ya zo ya same su. Saboda haka su ma waɗannan zai zo ya same su ya rasulullah. Ya akai da mutanen annabi Nuhu, ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ينايين واتو كيرا فنوكلي جرجر وا idan jama'a manyan mutane sun zo daga cikin mutanen sun zo sun wuce sai su kama izgili da shi yau kuma an koma kafinta ne da'awar ta daina ci kafinta kuma aka koma izgili dai da in abin da zasu fara qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kun yi izgili da mu yanzu fa sawfa mu ma za mu zo mu yi izgili da ku kamar yadda kuke izgili din. Sai gashi da ruwan kufa ne yazo da shi da waɗanda suke tare da shi, su ne kai Allah ya tsira, suna izgili da suna cewa to ku je ku samu matsira, ku je kan tudun can, ku je can mana, ga can ma ku je, yayin da suke ganin halaka ta zo musu. Yanzu kuma a yanzu ne kuma za ku yi mana izgili? To da ba haka kuka yi mana ba, in tasharu minna fa inna nasharu minkum. To Allah ta'ala ya ce ya rasulullah kada ka damu, annabawa gabaninka su ma haka aka yi musu. To sannan Allah ya kirawo mutane baki ɗaya da mushrikai da musulmin ma, ya ce Allah ta'ala ya ce qul siru fil ard, ka ce musu ya rasulullah siru fil ard, ku yi tafiya a bayan ƙasa, sun manzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, idan kun yi tafiyar daga baya ku duba ku gani yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata annabawa ya kasance. Wato wannan ayar a wani wajen Allah yakan ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, amma nan sai a ce tazo da thumma, kuma kun san littarahi ce fa kuma litta'qib, ku yi tafiya daga kun yi tafiyar ku ga karshen waɗanda kafire ya karshen kafire yake. Da aka kawo da fa nuna cewa ku yi tafiyar ne dan kuwa ƙarshen kafirai, wato tafiyar taku ta zamanto ta neman ilimi ne akan sanin menene aƙibar waɗanda suka kare ta annabawa ya kasance, wato tafiya dan izina, ku yi tafiya dan bincike na tarihin al'umomi da yanda suka yi mu'amala da annabawa da yanda ƙarshen su ya kasance. Wato kenan mutum ka je ka ga in ka ji an ce ga inda mutane, ga inda Allah ya halakar da mutanen annabi Lut ka je ka gani, ga inda aka halakar da mutanen annabi Salihu ka je ka gani, ga inda aka halakar da Adawa ka je ka gani, domin ka ga ya ƙarshen su yake dan kai izina. Wannan ku da aka kawo da thumma ulsiru fil ard, an ce ku yi tafiya a bayan ƙasa, saboda aka ku yi tafiya a bayan ƙasa dan ku ga ƙarshen waɗanda suka halaka da ma kuma dan wani abu ma daban, ko ma dan menene in dai na halal ne ku yi tafiya a bayan ƙasa, wato kira ne kan ai tafiya. Thumma anzuru, to idan kun yi tafiya, to a yayin tafiyar taku kuma sai ku dora wata manufa akan tafiyar, shine ku rinka, in kuna tafiyar ku rinka yin izina, ku rinka duba ayoyi na Allah yaya ƙarshen kafirai ya kasance. Sai zaman to wannan ayar wato ta halalta ayi tafiya da dukkan wata manufa ta halal. To amma kuma yayin da ake tafiyar a dora akan wannan manufar ta bincike, ayi bincike a ga yaya ƙarshen kafirai ya kasance. Wato kenan wannan ishara ne akan cewar Allah ya sanya mana a cikin tarihin ɗan adam da a cikin ilimin tafiye-tafiye da a cikin ilimin da Allah ya sa duniya take kunshe da shi, wanda ya haɗa ilimin tarihi da ilimin geography da ilimin geology da ilimin anthropology, duk waɗannan ilimai a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce mu yi amfani da su domin mu ga yaya ƙarshen kafirai ya kasance. Wato kenan in muka bi waɗannan ilmai-ilmai waɗannan ilmomi za mu gano alamomin gaskiyar manzanni da alamomin gaskiyar saƙon Allah jalla wa'ala, kuma za mu gane cewar za mu gane sunnar Allah wajen mu'amalarsa tare da waɗanda suke ƙaryata annabawan Allah. To amma tarihi yanzu ba don haka ake karanta shi ba, geography ba don haka ake karanta shi ba, saboda ka taya za a musuluntar da waɗannan ilmai shine a assasa wannan a ciki. Ka musuluntar da ilimin, ba wai karatun ilimin ne yake kafirci ba, kamar yadda waɗansu suke tsammani haka ne, ba haka bane, ba karatun ne kafirci ba, aqidar kafirci da aka sa a cikin karatu shine kafirci. Saboda haka ka cire wannan aqidar ta kafirci ka sa aqidar musulunci, sai ka musuluntar da shi, shine abinda ake cewa islamization of knowledge, a musuluntar da ilimi. Idan yanzu ka je ka karanta labarin civilization din Maya na Aztec civilization na wato na Mexico da kudancin America, ka ga yadda waɗannan mutanen yaya aqidar su take dangane da Allah, yaya aqidar su take dangane da lahira da wuta, yaya irin tatsuniyoyin da suke ciki a cikin labarurukan su, za ka sun baka labarin wani gagarumin batuta, gagarumin masifa da ta same su, ya zama to ta karar da su gabaki daya sai kalilan daga ciki. Duk wannan aya ce ta sunnar Allah dangane da yadda yake yi da mutane yayin da ya aiko manzanni zuwa gare su. Saboda haka koda Allah bai bamu labarin annabin da aka aiko ma mutanen Aztec ba, daga cikin labarin su za ka gano sunnar Allah a cikin wannan. To ka rinka kan da tarihi da binciken irin waɗannan, ka ga irin darussa da Allah ta'ala ya sanya wanda zai ƙara maka imani. Menene zai sa ya ƙara imani? Ya zama to ka sanya Alƙur'ani shine imaninka, ka ga abinda Alƙur'ani ya ƙunsa, wato abinda Alƙur'ani ya yi ishara gare shi na irin waɗannan mutanen abubuwa, ba da takallufi ba, ka ce dole sai ka fassara Alƙur'ani da abinda binciken science ya nuna, ko abinda binciken tarihi ko binciken geography ya nuna. A'a, kada kai wannan gangancin, amma kai isti'nasi da abinda Alƙur'ani ya yi ishara. Idan ka ga isharar tana nan a cikin tarihin mutane, wannan tarihin da ka gani ya ƙara maka ƙarfin imani wajen gaskata Alƙur'ani. To sai ya zamanto kan cewar abinda Allah yake kiran al'umomi su yi, kai ma ka yi shi. Siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin, ƙarshen wanda suka ƙaryata ɗaya ne kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya halaka su saboda ƙaryatawar da suka yi, kuma Allah ya tsirar da annabawa da mabiyan annabawa saboda gaskatawar da suka yi. Wannan ita ce sunnar, ita ce kuma shine kuma darasin da zaka samu, kuma shine wanda yake zai ƙara maka imani. Kuma komai yawan darasin da ka samu, komai yawan adadin al'ummomin da ka samu, ba zai yawa ba, tunda kaga gashi nan Allah zai kawo maka ya kawo maka mutanen annabi Nuhu annabi Hud afwan mutanen annabi Nuhu da yanda ya halakar da su yace inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin ya kawo maka mutanen Adawa inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin ya kawo maka mutanen annabi Salih inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin annabi Lut inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum haka dai komai yawan shi a cikin kowanne inna fi dhalika laaya to haka muke so mu ga ayar mu zamanto masu imani da dama wannan shine amfanin aya ta nuna ta kai mu zuwa ga imani kada mu zamanto kamar yadda Allah yake cewa ma kana aktharuhum mu'minin yawan su ba masu imani bane mu zamanto wanda zamu imani Allah madaukakin sarki ya kara mana imani da alqur'ani Allah ya fahimtar da mu darasi da ayoyi a cikin sa Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqat tilawatihi to kamar yadda muka ce goban Allah ya kai mu zamu tsayar da karatun mu na tafsiri saboda gobe zamu darasi na karshe insha Allah a cikin tafsirin wannan shekara zan yi kokari mu ansa yawa-yawan tambayoyin da aka yi insha Allah amma duk da haka kuma inda zamu karanta daidai abin da ya sawaka daga cikin wannan sura insha Allah sallallahu alaihi wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasbira